This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Nake farin cikin sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi, 20 ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Aliyu Abdu dauke da shirin kallabi, shirin da kalle ka sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Na'urorin kare har-haren saman Rasha sun kakkabo sama da jirage marasa matuka 100 da Ukraine ta auna yankin yammacin Rasha da su yau Lahadi, a cewar jami'an Rasha, yayin da wani farmakin makaman masu cin dogon zango da Rasha ta auna birnin Kryvyi da su a Ukraine ya jikkata mutum 17. Ma'aikatar tsaron Rasha yau Lahadi ta ce ta halalata jirage marasa matuka 110 a wasu hare-haren da aka kai yankunan Rasha 7 cikin dare. Da dama daga cikin jirage marasa matukan sun kaikaici yankin Kursk da ke kan iyakar Rasha ne, inda aka bada rahoton kakkabo jirage marasa matuka 43. Wasu makaman ballistic masu cin dogon zango sun afka Kryvyi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Rasha ta harba makaman ballistic masu fashewa a sama guda 800 da kuma wasu jirage marasa matuka sama da 500 a Ukraine a cikin makon da ya gabata kawai. Amurka ta fara bincike akan wasu bayanan sirri da aka fitar ba bisa ka'ida ba, wanda ke dauke da bayanai akan shirin Isra'ila na kaiwa Iran harin gayya. Sannan ya bayyana cewa Isra'ila tana adana kayayyakin soja a wurin da zimmar kai harin martani mai karfi akan farmakin makamai masu cin dogon zango da Iran ta kai mata hari da su a ranar 1 ga watan Oktoba. Jami'an Amurka uku sun faɗa wa Associated Press cewa an fara gudanar da bincike. Sannan ya zuwa yanzu ba a tabbatar ko fitar da takardar ko kuti aka yi ba. Wani jami'in Amurka na hudu ya ce bisa dukkan alamu takardar ba na bogi ba ne. Sojojin Isra'ila ba su tanka ba nan take bayan da aka nemi jin ta bakin su a game da bayanan bayyanar takardun biyu da aka fara gani ta yanar gizo a ranar Juma'a ta manhajar aiki sakonni ta Telegram. Bisa dukkan alamu an yi amfani da hotunan da na'urar sararin samaniya ta dauka ne wajen tattara duk bayanan. Mutane daga jihohin Amurka 50 ne za su kada kuri'a a zaben shugaban kasa na bana. Sai dai kuma a sakamakon zaben a jihohi 7 da aka fi sani da swing states, wato waɗanda suke kasancewa manuniya ga wanda zai yi nasara a zaben, ne suke tasiri ga ɗan takarar da zai yi nasara a zaben. Jihar Arizona da ke kudu maso yammacin Amurka bisa al'ada ta fi raja'a ga zaben 'yan takarar jam'iyyar Republican. Sai dai kuma Joe Biden ɗan Democrat ne ya yi nasara a zaben 2020. Sannan a zaben na bana ma ƙuri'un kwalejin zaben jihar za su yi tasiri. Arizona jiha ce mai yawan mutane 7 million, wanda bisa al'ada suka fi karkata ga zaben 'yan takarar Republican cikin shekaru 76 da suka shige. 'Yan takarar Democrats uku ne kawai suka taɓa yin nasara a jihar da ke kudu maso yammacin Amurka. Joe Biden ya yi nasara da ɗan rata a 2020. Sannan abu na ma ana kankan a takarar zaben a jihar. Tom Riley, farfesa ne kuma ƙwararre akan al'amuran demokuraɗiyya da al'amuran 'yan ƙasa a jami'ar jihar Arizona, ya ce masu rajin 'yanci sun yi amanna cewa 'yanci shine abu mafi mahimmanci a siyasa. Sannan za a iya samun 'yanci ne ta hanyar rage ƙarfin ikon gwamnati. Riley ya ce abu ne mai wuya a iya fahimtar alƙiblar da masu zaɓe suka dosa.
Predicting their vote becomes very challenging.
Yace akwai kalubale tattare da yin hassashe akan wanda zai yi nasara. Kasancewar inda mutane suka karkata ƙuri'unsu a wannan zaɓe baya nufin cewa a nan za su sake karkata ƙuri'unsu a zaɓe na gaba. Saboda haka yanayin yadda suke zaɓe yana sauyawa.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla masu sauraron mu, yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Inda ka dauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba. Yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kudade dan kadan haka ɗaya biyu uku za ka ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara, sai mun tabi wani gun masu dai mu cika.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka fara nazarin darasin da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Kamar yadda muka alkawarta, yau za mu dora inda muka tsaya, za mu kuma karasa hirar da muka fara da kallabin mu ta mako. Wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka fara nazarin darasi da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakiyar shugaban kasa Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Za mu dora inda muka tsaya, za mu kuma karasa hirar da muka fara da kallabin mu ta mako. Wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Sai da mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris a matsayin yar takarar jam'iyyar Democrat, wani buri da mata a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka da dama suka dade suna neman cimma, ya kara zaburar da mata da karfafa musu gwiwa a fafutukar ganin an dama da su a harkokin gudanar da mulki. Yau ma shirin Kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California, inda Kamala Harris ta fito, da kuma Hafsatu Yakubu da ke Chicago, birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta inda ta tsaida Kamala Harris a matsayin 'yar takara. Madam Helen tana kan bayani kan yadda takarar Kamala za ta yi tasiri a rayuwar 'ya'ya mata, lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau, da kuma nazarin tasirin matan da suke rike da madafun iko a Afirka a rayuwar sauran mata. Ga abin da Madam Helen ke cewa.
Da safin nan wata jika ta tsada wucewa sai ta ga Michelle Obama a cikin TV, tana ce min wace ce matan nan ne? Na ce mata Michelle Obama ita ce matan former shugaban kasa, tana magana kan Kamala Harris wanda tana so ta zama shugaban kasa. Wannan jikan shekarun ta hudu. Sai na ce masa, kin gani ke ma za ki iya girma ki zama wannan, ki zama shugaban kasan America idan kina so. Sai ta yi dariya ta ce min, to ina Kamala din bata ga hotonta ba? To kinga abin da yasa ina faɗi haka shine, mata a Najeriya especially iyaye, ku karfafa ƴaƴanku, domin ƴaƴanku ku ne wayanda suna duba, suna za su zama kaman ku, ko zafin aiki ne, ko neman shugabanci ne, ko makaranta ne. Mata na da matsayi musamman, ko ba ga ƴaƴansu mata ba, da 'yan maza ma, kowa yana duban mace a gida. mace a society. To ina ganin bambancin abin da ke faruwa a gida kenan da nan, domin a nan sauran mata suna duban halayen sauran iyaye mata da suka tashi sun yi shugabanci, su ma a zuciyarsu suna ce kai ni ma ina son zama kaman wannan mace.
To madam Hafsatu, kin gamsu da rawar da mata a kasashen nahiyar Afirka, misali Najeriya inda kika fito, suke takawa waɗanda aka ba su mukaman shugabanci ko kuma suka samu mukaman shugabanci na siyasa? Akwai mata da suka rike mukaman mataimakan gwamnoni, akwai mata da dama da suka yi ministoci da dai sauransu. Kin gamsu da rawar da suke takawa wajen buɗe ƙofa ga sauran mata?
Gaskiya na gamsu. Wannan farini ne na farin ciki mu mata, wanda da baya baki ganin shi sosai a Najeriya. Kalilan zaki ga sun fito, yawancin ma an sun fito sai ki ji an ce ma ba su ci ba, amma abin da ya cikin shekaru kaɗan da suka wuce abin na canzawa. Kamar wannan gwamnatin na Tinubu, na ga shi ma ya kokari da dama ya sa mata. Kamar minista na da, wata minista na ko minista of finance ne ko Tugwanzi Nkonjo waina
ministan kuɗi haka.
Okay. Gaskiya matan nan na yi na'am da yanayin taka rawanta a wannan mulki da ta rike. Gaskiya dan san kilan tana da wani bad side dinta, amma gaskiya ta yi kokari. Abu ne wanda mace ce a wurin nan kamar namiji. To ina ganin ita ma in kika dubi record dinta, abubuwan da take yi, ina ganin shi yasa har yanzu har ta samu ta kai wannan matsayin. To da dai dama abin da zan ci, kamar inda ita Mrs. Salim ta faɗa, iyaye mata su dinga encouraging ƴaƴansu a gida, suna nuna musu kamar su tashi tsaye. Kamar inda Hillary ta faɗa, Michelle Obama ita ma haka ta faɗa, ita ma Kamala Harris ita ma, duk sun ce maganan iyayensu mata yake ta encouraging ɗinsu. Ni zan ce ba za a tsaya ga iyaye mata kaɗai ba, har da iyaye maza su ma su dinga encouraging ƴaƴansu mata da maza, especially mata, su dinga nuna musu kuma za ku iya, su dinga encouraging din su. Din kika duba a nan Africa, especially kamar ni zan ce dai Nigeria, in kika duba yawanci ana ganin mata ba su iya rike waɗansu position. To amma idan iyaye maza su ma suna contributing, kar a bar ma mata kaɗai iyaye, su dinga nuna ma ƴaƴan kuma za ku iya yi, su dinga encouraging din su, suna gwaggwada musu abubuwan da ya kamata. Ina ganin mu ma da hankalin Allah ya yadda za mu zo mu kawo yadda Amerika ta kawo yau.
To Madam Helen, akwai waɗanda ke ganin cewa da a ce matan nan da suke samun guraben shugabanci, kama daga mataimakan gwamnoni, kama daga ministoci, kansiloli da dai sauransu, suna kama hannun mata da ke ƙasa, da yawan matan da suke riƙe da guraben shugabanci sun fi haka, me za ki ce game da wannan?
Gaskiya ne, don in ki lura na kan koma kan ita Kamala Harris, ki lura da mataye da suke fitowa da suke karfafa ta. Inda a ce haka ake yi a gida, ita malama ta faɗa aliyu ta ce akwai mata da aka zaɓe su a gida ko in mata ba su fita su karfafa juna, kamar yadda na gani a nan ana karfafawa. Hillary ta fito, Michelle Obama ta fito, tana karfafa ita Harris, banda wayannan shugabanni wayanda su nemi shugabanci. Akwai kamar Oprah Winfrey ta fito, mata da dama sun fito domin su karfafa juna. Idan da a ce mun yi haka a gida, to na tabbatar cewa mata lallai za su yi nisa a cikin siyasa ko kuwa matsayi a Najeriya. Mu karfafa juna mata wayanda mun samu matsayi, kar mu ce a mun samu matsayi shikenan. Mu fito mu karfafa sauran mata da sun fito za su nemi takaranci, ko amma ba su fito ba. Mun gani dai a cikin halayen yaranmu ko sauran ƴan mata da ke nan, mun gani lallai akwai wani abu a halayensu da zai sa su zama shugabanni. Mu inganta su, mu karfafa su, mu yi karijin ɗinsu su fita su nemi mu tallafa musu ko mu goyi bayansu. In mun yi haka, to gaskiya na tabbatar za mu samu mata da yawa da za su fito kuma za su ɗauki shugabanci. Ita Kamala Harris akwai kalman da yanzu ana ta faɗi, wato ya zama slogan a cikin wannan taro da ake yi. An ce, kar ki tsaya ki yi gunaguni, ki tashi ki yi wani abu. Kalman nan mamanta ne ta faɗa mata lokacin da ita Harris take girma. Mamanta sai ta ce mata, Kamala, kar ki yi gunaguni, ki ce akwai damuwa nan, akwai da, ki tashi ki yi wani abu. Wannan kalma ya karfafa matan nan. Hakan nan, idan mun karfafa ƴaƴanmu, mu yi musu galgadi, mu yi encouraging din su, mu ce musu ku fa za ku iya yi ba abin da ba za ku iya yi ba a duniyan nan in kun sa kanku. To ina tabbatar maki mata da yawa za su tashi su samu kansu a cikin masoyoyi, kuma za su yi aikata duk ayyuka da aka sa su a position da aka sa su, ba shakka.
To bari mu tabo batun abin hannu. Aka ce ba harkar siyasa dai ba a yin ta banda kuɗi, kuma wannan na ɗaya daga cikin korafe-korafen da mata musamman a Najeriya suke yi game da tsayawa takara, sukan ce ba su da uban gida kamar yadda 'yan takara maza suke da iyayen giji. Mun sani cewa a nan siyasa Amurka, ko da mutum yana da kuɗi ma bai amfani da kuɗin aljihunshi ya yi siyasa, ana neman gudunmuwa ne ta rosisi daga al'ummar gari. Kina ganin yana yiwuwa Madam Hafsatu mu kai ga lokacin da a cikin wata ɗaya kacal daga lokacin da shi shugaba Biden ya janye takarar shi ya ambaci sunan Kamala a matsayin wadda yake so ta tsaya takara a maimakon shi, zuwa yanzu ta tara sama da miliyan 300 gudunmuwa. Kuma wannan miliyan din ba ana maganar cewa mai bada miliyan 10 mai bada miliyan 100 bane, a taro sisi dai anan. Yana yiwuwa mu kai ga irin wannan matakin da za a samu goyen baya, ko da mutum bai da sisin kwabo ya iya tsayawa takara ya samu gudunmuwa har ya kai labari?
Ina ganin fa yana yiwuwa, don saboda duk da dai lokacin da hakan ya faru ni ba na Najeriya, ina nan Amerika lokacin Buhari kenan. Mun ji labari wanda aka ce kuma hakan ya faru, akwai wanda suka dinga talakawa, suka dinga akawa da kuɗi mai 1,000 mai 500, wani ma ce sai kaki a yi menene irin abubuwa haka. Akwai tsofaffi su ma za ki ga an ce sun dan tara kuɗi, su ma sun ci ga gudunmawansu. Ina ganin za a iya yi, kuma ni ina ganin a lokacin da aka ma Buhari haka ɗin, duk mutane sun sa hope sosai, saboda an kai wani yanayi a Najeriya kamar ana matsatsi, ana neman canji. So idan aka ga mutum wanda ake ganin zai iya canza al'amari,
za ta iya, tunda dai mata muke korafin cewon ba a ba su wannan dama.
Haka yanzu a gama ce da za ta fito, ana ganin fa za ta iya canza yanayi mara daɗin nan da ake fama a Najeriya, kuma an yadda da ita, an yi trusting ɗinta.
To kafin mu jingine wannan batu, mako mai zuwa za ku ji hanyoyin da bakin shirin ke ganin za a iya bi har haƙar mata ta tsayawa takara a ƙasashen nahiyar Afirka za ta iya cimma ruwa. Kada ku bari a baku labari. Ta kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau ma muna tare da Hajiya Hauwa Ahmed, shugabar ƙungiyar mata Zalla a jihar Kano, wadda ta ɗauki ɗawainiyar renon 'ya'yanta marayu 8 ita kaɗai, ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata gadan-gadan. A yau Hajiya Hauwa ta bayyana ƙalubale da suke fuskanta a wannan yunkurin da kuma matakan da suke ɗauka na shawo kansu. Ga Hajiya Hauwa.
Gaskiya ba mu samu wani ƙalubale sosai-sosai ba, sai dai kurin kin san duk inda ka ɗauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba. Yawancin waɗannan matan da muke dan babbasu kuɗaɗe dan kaɗan haka, ɗaya biyu uku, za ka ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara. Sai mun tabi wani gun ma sai dai mu cika. Amma dai ni wannan abin duk baya karya min gwiwa, saboda na san ita rayuwa dama dole sai an samu yan challenges irin haka. Amma a hankali idan ne rating ina auna nasarar da aka samu da muke samu da kuma dan damuwar, sai naga kaɗan ce su ni ba na damuwa, sai mu dora kurin haka. To shi kansa na adidita ma da maka bullo da shi, wasu suna ta cewa ya za a yi mata tuka adidita sau a Kano, ai wannan ba daidai ba ne. To
duk wadannan sun fada ba na bata rai sai dai in kokari na fahimtar da su cewa ai sana'a ba haramun bace a gurin yamace inda za ta kama kanta to kuma dama mu mun yi tsari shigar da zamu yi da adaidaita sakwannan duk wata za ta tuka mana a cikin mu akwai kristoci wanda da yawa sun turo sunayensu suna so miss training ai musu horarwa kuma muna horar da su a yanzu haka suna da yawa a cikin mu to amma muna da sharadi cewa dole zaki saka hijabi zaki shiga ta mutunci ba zaki ranga surute barkatai a cikin adaidaita sahun ba saboda mu tare mutuncin mu na addini to abinda kika fito yi sana'a kika yi duk wacce tazo ba ruwanki da kawance ko sabawa ko wani alaka a ki kai mata inda zaki aje suki tafi kurin kuma ki zama kin zama da kin kama kanki sutura ki mai kyau so duk kuma sun yi da ka'idojin mu so duk wacce ta tuka ajira tan za ku ganta cikin hijabin ta ruwan hoda saboda shi kansa kalar ajira tan shi ma ruwan hoda ne dan ba bambance inda ko daga nesa ka hango zaka ce ga na mata can so ita ma kuma za a ganta a nitsanta a kammalanta babu sakin kida barkatai din nan tunda ba wani holewa kika zo ba gidan biki kika zo ba sana'a kika fito kullum muna nuna musu sana'a kika fito to ki abin da ya dace dan ki hada kudaden ki ki koma gida cikin mutunci da daraja so kalubalen da muka fuskanta ki dan yawan samu din ki alamu suna challenge suna ganin taya za a yi mace ta yi haka to amma in Allah ya so yadda duk wanda yake da wannan tunanin zai ga ma ba haka bane tunda gashi already matan nan suna ta tukin nan a idan mu muna gani duk da dai ba mu gama hawa titi gaba dai an fara daukar fasinsa ba amma mun fito test ya fi sau hudu muna zagaye Kano sai a yaba mata guda 20 su zagaya to ba su lokaci muna auna tafiyar batirin nan kamar da suka ce mana yana tafiyar kilometer 100 mun auna mun gani hakika zai mana aikin tafiyar kilometer 100 din nan sannan kuma routes din da aka ce za a bi dun mun dora matan mu akai suna bi duk sun je sun yi sun gani so yanzu jira muke kuran kadan wanda ba su karasa maimaicin training din ba su karasa zuwa nan da bayan sallah insha Allah za a gan mu mun fara harka dumu dumu su wayannan NGO din su suka kama mana office a Club Road suka biya mun suka biya mana kusan na shekara 6 sannan suka nemo wata kungiya mata mata suka ce dan abin nawaye karfi suka hada ni da ita suka ce ita ma mu hadu mu yi aikin ana cewa kungiyar ita kuma yar baiwa eh yar baiwa su to ita ma tana nan da duk abin da muke dinan tare muke yi da ita ko me raba mana ake bibbiyu dan mai karfi muna sabara yayin ma za mu iya karo wasu dan mata mu dai ni dai babban buri na ga matan nan sun fito da yawa ya zama sana'a ya zama rufin asiri da wahala da talauci da ake ya zama an samu saukin sa
to a takaice a daƙiƙa 30 ya kike hada waɗannan da harkoki da roƙon marayu da kike da su
to alhamdulillah ita rayuwa idan mutum yana da tawakkali kuma ya dauka Allah ne yake shirya masa komai a rayuwa to ba zai samu damuwar komai ba ni komai tunkare ne haka nake karbe shi in ga daga Allah ne so Allah kuma ya san zai bani damar yanda zan yi dan haka sai in riki addu'a kurin kuma yaran nuna masa zahirin rayuwa yanda take mu karbe ta yanda ta zo mana to haka dukkan su yaran da na wajen nake gaya miki su 8 dukkan su sun yi karatu mata guda 6 nake da su maza guda 2 a guda 6 nan na aurar da guda 4 yanzu ranjin ma nan mizo zan aurar da ta 5 saurayar auta na kwaya 1 ita kuma tana school of nursing ita ma tana final year insha Allah ita ma aurar next year insha Allah za ta yi aure mazan kuma na aurar da guda 1 saura guda 1 shi rage so alhamdulillah babu abinda zai gagar dan adam idan ya tura lamarin sa da Allah kuma ya dogara da abin da yake da shi komin kankantar sa to haka nake rayuwa kuma yara haka dinda koya musu tarbiyar mu karba abin da Allah yayi mana kuma haka ma abin ne mai kyau mu gode wa Allah ina yau nuna musu haka din da muke ciki babu uba zaka mun fa wasu da masu uban da dama saboda karatu bai taba yankewa ba yara na ma mafi yawancin su ma duk private schools kai dukkan su har university private university duk suka gama so alhamdulillah ni ban samu wani kalubale ba ba don kuma ba saboda kawai dogaro da Allah shine tunani na da addu'a
Yeah.
Barkalla Hajiya Hawa. Shirin kallabi yana jinjina ma bakuwata mu ta mako da kuma fatar hakanku ta inganta rayuwar mata za ta cimma ruwa. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Ana godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Hajiya Hawa Ahmed, shugabar kungiyar mata Zalla dake da cibiya a jihar Kano. Da bakinmu na yau ‘yan gwaggwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsatu Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. Sai kuma wakiliyarmu Baraka Bashir a birnin Kano da ta yi mana hira da kallabinmu ta mako a madadin Siddika Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa da wadda ta bada umarni Fiona wa mainan dubu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safon ku.